أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوسر عرمو دكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى قصان شوى تارى دكوتة جمواني سابا شرنا فتوين رحمة شرن ديكي باكو داما دومن أي كورة تنبوي ينكو وعند اسكشا في أديني دارا يوازوا قمال دومن سامو مفتا كما أنا إياي كمال داسا قنن تنبوي تات جمواني نشريني ta hanyar aiko da rubutaccen saƙon text ko kuma saƙon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 6 ga watan Rabiu Thani na shekara ta 1445 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 14 ga watan October na shekara ta 21 ga watan October na shekara 2023. Kuma kamar kun lokaci ayyuma muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akan Allah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يوم أسو كلمه نسول رمى أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أتكلم لتاف سمي كرمائنا شوى إنما المؤمنون إخوة للي مؤمن يوم وانجوناني أكد منذ صلى الله عليه وآله وسلم ينا شوى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثال المؤمني وجن كونر جوننسو دتوسيا وجوننسو كبر مثال جكيني غنغر جكي قلالا إذا متقبع لغا جكين غنغر جكين نتكابل تشيو سوران jiki gaba daya sai ya ansa a samu rashin bacci da zazzabi. Haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mu'mina lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan, lalle mu'mini alaƙarsa da dan uwansa mu'mini kal bunyan kamar gini ne wanda sashin sa yake ƙarfafa sashi. Haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa al muslimu akhul muslim لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. مسلمين أو مسلمين كده يزالنشي شي كده يوازئيد شي كده كما يسلم شي. إرى إرى موت أن نسو شي سنة ندى داما ولن نسكي نونك أرفر ألاك أن تكي زكان مسلمين أو موسى مسلمين أكو إنايكي وانا ألاك أشي دا tafi karfin alaka ta jini ko alaka ta yare ko alaka ta gari ko alaka ta wata maslaha ta duniya, a alaka ce da Allah subhanahu wataala shi ya kullata shi ya hada ta. Alaka ce da tafi kowace irin alaka, alaka ta imani, alaka ta musulunci. Don haka alaka ce da ta ƙetare dukkan wasu iyakoki, iyakoki ba su da tasiri akan wannan alakar. Don haka musulmi dan uwanka ne, kowane yare ne kai, kowane yare ne shi, kowace kabila ne shi, kuma daga kowace kasa yake, kana jin kusancin ka da shi. Kusanci ne wanda yake na kud da kut, yafi kusancin da kake da shi da wani wanda ba musulmi ba amma kuma jini daya ya hada ku ko kabila daya ta hada ku ko gari daya ya hada ku. Da wannan ne muke kara jan hankalin mu, yan uwan mu, akan abin da yake faruwa ga yan uwan mu musulmi a Falastino, wannan ƙasa da aka jiba ana mata mulkin wariya, mulkin danniya, mulkin kama kariya, mulkin mallaka. Bayan da ƙasashe da dama a duniya a yau sun samu ƴancin su, sun kafa ƙasar su, suna al'amuran su su da kansu ba tare da wasu na shiga cikin lamarin su ba. Babu wata ƙasa da ta rige a duniya wacce take ƙarƙashin mulkin mallaka na zalunci da danniya da wariya da cin zarafi sai ƙasar Falastino ita kadai. Wannan ƙasa da ta samu mamaya daga ainihin Yahudawa, musamman kungiyar Yahudawa ta Suhuyuniya wanda ake ce musu Zionism, wannan kungiya wacce ta yi kaurin suna ta samu kuma daurin gindi na wasu manya-manyan kasashe na duniya. A karan farko ta samu daurin gindi na kasar Britaniya wanda aka zo aka kafa wannan kasa, sannan kuma suka zo suka yi mamaya suka cinye garuruwa wanda su kansu iyayen gidajen nasu da suka basu kasa basu basu wannan garuruwan ba. A 1948 suka mamaye garuruwa da dama na musulmi da sauran Larabawa ‘yan Falastinu waɗanda ma ba musulmi ba kamar Kiristoci, suka mamaye musu waɗannan yankuna. Aka yi ta fafatawa tun daga wancan lokaci 1948, aka zo aka yi wata fafatawa 1967 inda suka sake ciwo wasu garuruwa da dama na ƙasashen Laraba na su Falastinawa, har ma suka shiga cikin wasu ƙasashen Larabawa kamar irin ƙasar Egypt da ƙasar Syria da ƙasar Lebanon. Suka kwashi wasu ƙasashe daga cikin garuruwa daga cikin waɗannan ƙasashe duk suka haɗe a zuwa cewa sun kafa ƙasarsu ta Isra'ila. Tun wannan lokaci ‘yan gwagwarmaya suke ta fafutuka wajen su ga cewa an ba su ‘yanci su kamar yadda wasu sauran ƙasashe suka yi, har da ita kanta Amerika da ta yi ta fafutuka da kai ruwa rana da ‘yan mulkin mallaka na Birtaniya kafin ta samu ta kwaci ‘yancinta daga hannunsu. To haka nan sauran ƙasashe suka yi ta yi har suka samu ‘yancinsu, aka kuma mara musu baya aka goyi bayansu akan neman ‘yancinsu saboda wani haƙƙi ne halittacce da duk duniya ta yarda da shi cewa duk wanda aka yi ma mamaya yana da haƙƙin ya tashi ya gwagwarmaya don ya nemi haƙƙinsa, ya nemi kare kansa, ya kwaci ‘yancinsa. To duk ƙasashe sun samu amma ban da ƙasar Falastin, tun a wancan lokaci suke gwagwarmaya. Yau in ka lissafa tun daga 1948 zuwa yanzu za ka ga kimanin shekara 75 suna wannan gwagwarmayar, kuma duniya tana mara musu baya in banda wasu ƙasashe waɗanda suke suna ganin cewa samuwar Isra'ila a wannan wuri da ɗaure mata gindi wata maslahar su ce su kuma za su cimma ta ƙarƙashin wannan, kamar ƙasar Amerika wacce take uwa da makarbiya a cikin lamarin ta tsayawa Isra'ila kai da fata, da ƙasar Birtaniya wadda dama ita ce ta yi ta haifar da wannan ƙasa a cikin wannan yanki bayan yaƙin duniya na farko a 1917, wani ministan harkokin waje na ƙasar Birtaniya wanda ake kiransa Balfour ya fito da wani declaration wanda aka fi sani da Balfour declaration, wanda yake bawa Falastina alkawarin samun ƙasarsu ta su, abinda ya yi wa Yahudawa alkawarin samun ƙasarsu ta su ta kansu su ci gashin kansu maimakon suna warwatsa a ƙasashen Turai da wasu ƙasashe na Asiya da wasu ƙasashe na arewacin Afirka. To tun daga wannan lokaci suka mamaye wannan guri, kuma suke samun wato goyon baya daga waɗannan manya-manyan ƙasashe na duniya. Duk irin zalincin da za su yi da cin zarafin da za su yi da kisan kiyashi da za su yi wa Larabawan Falastinu, waɗannan ƙasashe suna ba su goyon baya, suna kuma ƙara ƙarfa musu gwiwa, suna kare su daga dukkan wani suka da za a yi musu cewa ai suna kare kansu ne. A yanzu dai mun ga irin yadda su ‘yan tsunkurin Falastinawa suka kai hare-hare domin ci gaba da wannan fafutukar ta neman ‘yancinsu, bayan an killace su a zirin Gaza tsawon shekara 16, an rufe su a cikin wani gurin da wasu daga cikin manyan jaridun Turai suka kira shi cewa prison ne, wato gidan kaso ne, amma wanda yake ba shi da rufi, wato buɗaɗɗen gidan kaso ne wanda ba shi da rufi, shi ne zirin Gaza. An danno mutane a nan, an tattara su an rufe su tun suna ba su fi mutum 300,000 ba, yanzu har sun kai sama da mutum miliyan 2,300,000 wanda suke rayuwa a wannan ziri. Iya wannan ziri ya cunkushe haka suke gidajensu wani cikin wani sun yawa a wurin. Isra'ila ta fi ta rufe dukkan wasu ƙofofi da za a iya shigo musu da abinci ko shigar musu da magani ko me za a shigar musu da shi, sai sai wanda Isra'ila ta amince ta yarda da shi za a shiga da shi hatta kofar da take tsakanin su da kasar Masar ta kanta wannan kofar isa Isra'ila ita ce take wato mulki da ita duk da cewa gashi iyaka ce tsakanin su da Masar amma sai Isra'ila ta yarda a bude sai Isra'ila ta abinda ta yarda sannan za a bude ka duba a yanzu da ake ta cewa za a kai taimako na taimako na dan adam taimako na tausayawa dan adam ba wai kayan makami ko wani abu ba a yanzu ma sai da aka samu yarjewar Isra'ila sannan ta yadda a dan shigar musu da wani abu sannan ta datse musu ruwa ta datse musu wuta ta hana komai ya shiga inda suke ciki banda lugudan wuta ba dare ba rana ba abin da suke yi to wadannan matasa wanda aka haife su suka girma cikin wannan mulki na zalunci suka ga cewa ba za su fasa abin da iyayensu suka tashi a kai ba na gwagwarmayar yadda za su kwaci ƴancinsu yadda za su fita daga wannan kurkukun da azzalimai suka sa su a ciki yunkurin da suka yi ranar 7 ga wata ran asabar na wannan wata na Oktoba suka yi nasu ga cewa sun kai wasu harare a kan wasu cibiyoyi na soja da aka kawo aka girke a wurin domin su hada motsin su Falastinawa su hana su sakat su sa ido a kansu da kuma yan kakagira wanda aka zo aka yi musu wato unguwanni aka zagaye zirin Gaza da unguwanni yan kakagira aka ebo su daga wasu wurare aka zo aka aje su a gurin wanda asali guraren nan gonaki ne na su Falastinawan da guraren su na amfanin su aka kwace filayen su gidajen su aka kwace aka mai da su unguwanni na Yahudawa yan kama guri zauna saboda haka kaga su abin da suka yi wani abu ne wanda duk shari'o'i na duniya sun yarda cewa wanda aka yi masa irin wannan mamaya yana da dama ya kai duk wani farmaki akan waɗanda suka yi masa mamaya don ya kwaci kansa saboda haka Isra'ila ta shiga cikin wani tsaka mai wuya aka yi mata ta'adin da ba a taɓa yi mata irin sa ba tun kafuwarta hatta yakin da ta yi da ƙasashen Larabawa 1973 ba su iya yi mata irin wannan ta'adin ba duka sojojin Larabawa da suka haɗu a wancan lokacin don su yaƙe ta ba su yi mata ta'adin da yanzu wannan matasa suka yi mata shi ba a cikin awanni shida suka rusa wato katangar da aka zo aka yi domin a kare su a tsare su a cikin wannan ziri suka rusa ta bayan katanga ce wacce a ƙasa ma an yi haƙa wai zurfi kafin a ɗauko ta sannan kuma aka haɗa ta da abubuwan da suka shafi harkar wato lantarki a jikinta da abubuwan da suka shafi kyamarori da hatta makamai masu sarrafa kansu amma yaran nan suka iya kutsawa suka shiga har sansanin sojojinsu suka lalata abubuwan tsaro wanda suke ji da su suka kakkama da yawa daga cikin sojojinsu bayan sun kashe wasu suka shigo da su Gaza domin su yi musayan fursunonin da suke tsare a hannun Isra'ila wanda sun fi mutum 6,000 wanda suna cikin hannun Isra'ila shekara da shekaru wani ya shekara 40 wani 30 wani 20 da wani abu wani tun yana yaro karami har ya tsufa yana cikin kurkuku a Isra'ila suka kamo waɗannan domin su yi musayan mutanensu da ake tsare da su kusan mutum 6,000 a gidajen yari na Isra'ila wani abu da suka yi a ka'ida ta duniya wanda ta ba wa dukkan wani wanda ake masa mulkin mallaka damar ya yi fafutuka wanda ita kanta America ta yi wannan a lokacin da take fafutukar karɓar ƴancinta daga ƴan mulkin mallaka na Ingila George Washington wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi fafutuka wajen su karɓo wa America ƴancinta daga sojojin daga ƙasar Britania yanzu gari ne guda state ne guda ba ake kira da sunansa bai zama ɗan ta'adda ba bai ɗauke shi cewa wani marar mutunci ko marar ko azzalimi ba amma bashi wato ana kallon shi a matsayin wani jarumi gwarzo har ma ana kiran wani state gaba ɗaya da sunansa to dan menene su waɗannan suka rasa wannan haƙƙin nasu na su tashi su yi gwagwarmaya su ga cewa sun kwato ƴancinsu ƙasashen duniya suna musu kallon wato ƙasashen turai da ƙasar America da wasu ƙasashe da suke koya musu baya suna musu kallon ƴan ta'adda ba wani suka kai wa hari ƙasarsa ba wani suka kamo bai ji bai gani suka kashe shi ba ƙoƙarinsu a cikin iya wannan area iya wannan yankin da aka kwace musu anan suke gwagwarmayarsu babu wani dan Falastinu da ya fito ya dinga kawo harare wasu kasashe kamar yadda aka rika samu daga waɗanda aka sani cewa ƴan ta'addan ne kamar yadda ƴan ISIS suka rika yi a ƙasar Iraki da ƙasar Syria da sauran wasu kasashe na musulmi su ba haka suke yi ba gwagwarmaye su a iya nan suke yanzu haka mutanen da suka kama cikin waɗanda suka mamaya sun kama Amerikawa sun kama Amerikawa wanda tunda a lokacin da suke wannan suka kai wannan sababe suka kama mutane ba za su iya sanin wannan ba Isra'ili bane wannan ba Amerika bane sai bayan sun zo sun tantance to a yanzu ma sun yi sha alwashin cewa za su bar Amerika da suka kama duk da cewa Amerika ga tana ta kawo sojojinta ta kawo jiragenta na yaki manya-manya na ruwa ta zo ta girke a jikin wannan yanki don su taya wato Yahudawa yakar waɗannan ƴan tsirarin mutane amma duk da haka sun ce za su saki wannan Amerikawa idan aka bude hanyar da za a shigo musu da abinci da magani da sauransu saboda kaga ƴan ta'adda kuma ina suke irin wannan rayuwa suke yi a cikin su akwai kiristoci amma duk da haka ba wani tashin hankali a tsakanin su su kuma Yahudawa su kuma ba sa bambancewa da kowa kisa suke a shekarar jiya abinda suka je suka jefa bom asibitin da suka jefa bom asibiti ce ta kiristoci a nan tsakiyar Gaza bayan mutane sun baro gidajensu sun zo sun tare don neman mafaka a wannan wuri suka jefa bom suka kashe sama da mutum 300 a lokaci guda amma duk da haka har yanzu ana cewa Isra'ila kare kanta take yi so kuma Falastinawa azzalimai ne ina ganin wannan dukkan wani mai hankali idan ya san yadda abubuwa suka faru da kuma yadda suke gudana a wannan yanki zai san cewa ba a yi wa waɗannan mutane adalci ba dan komai saboda waɗanda suke rigima da su Yahuda ne wanda ko zai taba mai Yahuda yanzu a duniya to ba yadda za a zama mai gaskiya ko mun gaskiyarsa sannan maganar cewa ko ƴan Hamas sun tsokane su shi yasa suke musu wannan lugudan wuta kashi kisan da Isra'ila take wa Larabawan Falastinawa ba shi da alaka da samuwar Hamas tun kafin a samu Hamas suke wannan rikici sannan kuma akwai yankunan da babu Hamas ko kuma a ce Hamas ba ta da wani karfi a gurin ba ta rike da gurin kamar irin abin da ya shafi Duffar Garbiya wannan wuri da ake kira West Bank a wannan wuri babu wani abu na Hamas a gurin saboda yana hannun ita wato gwamnatin Falastinawa wacce take da kyakkyawar alaka da Isra'ila amma duk da haka a cikin ƴan kwanakin nan an kashe yara da mata yara da matasa a wannan yankin sun kai wajen mutum sama da 60 da wani abu a cikin ƴan kwanakin nan Hamas ne a gurin ake wannan kisan kafin wannan lokaci mutum nawa aka kashe a Kudus mutum nawa aka kashe a Ramallah mutum nawa aka kashe a wannan yanki na Duffar Garbiya babu Hamas a gurin amma Yahudawa kullum cikin kisa suke ƴan kama wuri zauna an ba su makami suna iya kisan dukkan wani bafalasdi ne da suka so su kashe hakanan sojoji da ƴan sanda da suke wannan wuri suna ta kisa duk sanda suka yi sha'awar kashe wani bafalasdi ne ko babu abin da yake biyo baya saboda haka maganar hari da Isra'ila take kaiwa ƴan Falastinu da irin wannan takurawar ba ta da alaka da Hamas ko ba Hamas ba in haka ne ta fice ta janye daga wuraren da ba Hamas a ciki Kudus babu Hamas a ciki dan me har yanzu Kudus take a ƙarƙashin su suke wulaƙanci ga masu zuwa ibada suke cin zarafin su suke cin zarafin mata suke wato lalata tsarkin wannan masallaci da Baitul Maqdis suke shiga su yi wulaƙanci a ciki Hamas ce a gurin suka je suka yi mata wannan baya da alaka da Hamas saboda wanda zai ce wai saboda Hamas ta tabo su ne suka na farko ne tabowar Hamas da ta yi musu wani abu ne wanda yake halattacce a kundin shari'a ta duniya da ta malahira gaba daya ta addini da ta rayuwa duka cewa duk wanda aka zalunta to yana da ikon ya nemi haƙƙinsa dan sanar sarki da cewa duk wanda aka kashe wajen kare duki wajen kare ransa wajen kare mutuncinsa wajen kare dukiyarsa annabi ya ce yayi shahada saboda haka wanda yake kare mutuncinsa da rayuwarsa da rayuwar ƴan uwansa ba a cewa yayi zalunci ba shine yazo yake kai hari ba sai da aka zo aka yi masa wannan zalunci da aka yi masa wanda kuma kasashe da yawa duk sun yi wannan a haka suka kwaci Vietnam da aka ta kwaci kanta a hannun Amerika bayan shekaru da aka dauka ana taba ta kashi aka kashe mutane da dama a wannan amma da karshe an fita an basu wurin su kuma an ci gaba da kallon su a matsayin kasa ce mai cin gashin kanta amma gashi wannan yanki na Falastinawa suna cikin wannan hali na kuntatawa hali wanda yake na abin a tausaya musu saboda haka waɗannan ƴan uwanmu ne musulmi ne da ba wanda ba musulmin cikin su wasu ma an zalunce su duk wanda aka zalunta yana da haƙƙi ne ma ya nemi haƙƙin sa saboda musulmi ne ko ba musulmi ba waɗanda suke fafutukan nan akwai waɗanda ba musulmi ne kuma suna nan a cikin yankin Palestine da su ake wannan fafutuka saboda haka dukkan wani mai hankali wanda ya san abin da yake yi ba wanda yake bai san me yake yi ba yana cikin wata rayuwa cikin duhu shi ne wanda zai rika ganin cewa kamar Palestina ba su yi daidai ba ko kuma Palestinawa suna tsokana babu magana tsokana wanda duk ake masa wannan wulakanci shi ya san yanayin da yake ciki lokacin da ɗan yaran nan za su kai hare-haren nan suna sane da cewa akwai retaliation da Isra'ila za ta yi tunda ba yau aka fara ba 2006 2012 2014 haka duk shekara bayan shekaru sukan kai waɗannan miyagun hare-haren da niyyar cewa za su gaba da Hamas amma ƙarshe dai Allah subhanahu wataala ya kungiyata su kuma ita wannan kungiya ta ƴan gwagwarmaya ta ci gaba da samun ƙarfi ta ci gaba da samun nasara akan fafutukar da take yi saboda haka mu musulmi da muke sauran ƙasashe mu ci gaba da yi musu addu'a Allah subhanahu wataala ya ba su nasara ya fitar da su daga cikin wannan kangi na zalunci Allah subhanahu wataala ya dora su akan maƙiyansu Allah ya karya abokan gabansu Allah ya dawo musu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa a ƙasashensu Allah ya tabbatar musu da albarkatun da suke ƙasashensu Allah subhanahu wataala ya ba su zaman lafiya ya kuma ba su nasara a cikin wannan gwagwarmaya da suke yi ƴan uwa musulmi a duk inda muke a cikin kowace ibada muka yi mu riƙa ƙoƙarin mu shigar da su cikin addu'a bayan sallolinmu ko a cikin sallolinmu da bayan sallolinmu da lokacin da muka kai wani azumi ko muka yi wata sadaka ko kuma muka tashi da daddare muka yi kiyamul layli mu tsantsanta addu'a ga Allah subhanahu wataala ya ba su nasara wajen fitar da su daga cikin wannan kangi da suke ciki waɗanda kuma suke da hannu da tsaki a cikin wannan zalunci da ake yi wanda yake cinyewa Allah ya mana maganin su kowace ƙasa ce wacce take da hannu a cikin wannan Allah subhanahu wataala ya mana maganin wannan waɗannan azzalumai ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da zaman lafiya a duka ƙasashen musulmi ko ina Allah subhanahu wataala ya ba su nasara
tsamin suma ne malalla ya saka da alƙairi tabe mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam ya hukuncin wanda matarsa ba ta da ilimin addini yayi ta je ta koya ta ki zuwa ta koya sannan ya ce ya ga yawa iyayenta yayi mata nasiha ya kira an yi mata nasiha ya sa mata wazi amma dai har yanzu ta ki ta saurara shi ne kusa da Allah malam nini shawara
yana da kyau mutum ya zanto matarsa mata ce ta gari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya mata wa khairu mataiha al-mar'atu as-salihah duniya jin dadi ne amma mafi alkhairin jin dadin duniya shine mace ta kwarai don mace ta kwarai ita ce uwa ga ƴaƴanka da za da Allah zai baka za ta zama mai tarbiyar su za ta fara wato ba su koyarwa mai kyau ko mara kyau saboda haka yana da kyau zanto mace ta zanto ta gari mace da ba ta da addini a bar tsoro ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun kahul mar'atu li arba limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fazhar bi zati dini taribat yadak ana auren mace saboda abubuwa guda hudu ko dan dukiyarta ko dan asalinta ko dan kyanta ko kuma dan addininta annabi ya ce to kai nasarar samu mai addini dan ba haka ba kuma sai ka samu wato matsala a cikin rayuwarka saboda haka samun mace mai addini wata nasara ce a cikin rayuwa Allah ya ce fas-salihatu fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi ma hafiza Allah mata na kwarai sune waɗanda suke masu biyayya ga Allah sune waɗanda suke kiyaye haƙoƙin mijinsu da abinda Allah ya kiyaye wato ba sa shiga haƙƙin mijinsu bayan baya nan za su tsare masa dukiyarsa za su tsare masa mutuncinsa waɗannan su ne mata na kwarai mata na gari haka duk mutum zai so ya zauna da mace ta gari domin ƴaƴansa su taso su samu kyakkyawar tarbiyya na cewa uwa makaranta ce idan ka samu da uwa ta gari to ka samu da al'umma ta gari ƙoƙarin da kake yi ta cewa ka ga cewa matarka ta samu ilimin addini domin ta zato ta samu kyakkyawar tarbiyya ta addini ta bauta wa Allah ta hanyar da ta dace abu ne mai kyau kuma kada ka gaji kada ka sare ci gaba da yi ci gaba da wa'azi ci gaba da nuna mata in akai nasara akai sa'a sai kaga cewa kuma wani lokaci shedan ya wato ka samu nasara raba ta da shedanin da ya hana ta san karatun addinin kaga ta dawo hankalinta ya dawo jikinta kuma ta runguma abin da kake gaya mata kakka gaji da gaya mata hakan idan kaga tana yin wasu abubuwa ne kuma za su zama hatsari ga rayuwar ƴaƴanka da za ta haifa maka da za su yi maka tarbiya wannan kuma zama da ita a hannunka yake kai kake da iko ka ci gaba da zama da ita ko kuma ka sallame ta don gudun kada abin ya yi maka tasiri a cikin abin da dinka amma kafin nan ci gaba da kokarin da kake yi wataƙila Allah subhanahu wataala zai baka nasara idan ya ga kokarinka da kyakkyawan niyyar da kake da ita
to sai wannan mai tambayar shi kuma kai mallan tambayar sai ta ce shin akwai wani nasi da ya bayar da halaccin yin sallar gawa ba tare da alwala ba
ita ma sallar jana'iza sallah ce sallar jana'iza sallah ce kallai kai ba ta da ruku ba ta da sujjada saboda addu'o'i ne kawai ake yi a cikin ta amma dai ana yi mata alwala kamar da ake wa salloli alwala ce idan kuntum ila salati sallar jana'iza ta shiga ciki dan ita ma sallah ce in ba ruwan da za a alwala kuma sai a yi taimama in ba ruwa sai a yi taimama amma dai a yi sallar jana'iza ba alwala ina ya saba wa koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba ga inda ya yi sallar jana'iza ba alwala ba ko kuma ya yi umarni ko ya bari a yi sallar jana'iza ba da alwala ba
sai wani tambayar take cewa malam menene hukuncin wanda yake rufe idansa yayin da yake yin sallah shin hakan ya halatta ko kuwa bai halatta ba
wasu daga cikin malamai suna cewa makruhi ne duk da ba wani nasi da yake nuna karhanci din cewa baba ka ce makruhi ne cewa ba nasin da yake nuna karhanci wasu da suke karhantawar suna cewa saboda idan ya rufe idansa watakila wannan zai sa shi ya ringa tunane galibi mutum in ya rufe idansa to hankalinsa ya fi tafiya wasu abubuwa daban-daban to shi yasa suke cewa kai ya rufe idansa domin rashin rufe idan zai ba shi damar ya nutsu ya samu khushu'i a cikin sallarsa in yayin da ya rufe idansa kuma to zuciyarsa kuma za ta fita ta sake-sake wanda khushu'i zai yi wato karanci a cikin sallar tashi wannan shine kawai abin da wasu ke hasashe amma dai ba wai nasi ne ce kai ya rufe idan ba ko in ya rufe idan ya yi laifi
to ne yake cewa idan mutum yana dawafi a Ka'aba sai alwalarsa ta warware shin dole ne sai ya je ya sake alwala sannan ya faro dawafin daga farko
a gurin jumhurin malamai ma'ana mafi yawan malamai su suna ganin cewa alwala sharadi ce ga mai dawafi sai dawafi sai yana da alwala hujjar su hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa at-tawafu kas-salah illa anna Allah ahalla fihi al-kalam wato dawafi kamar sallah yake sai dai Allah ya halatta yin magana yayin da ake dawafi amma ba a halatta yin magana ba lokacin da ake sallah to wannan shine ra'ayin mafiya yawancin malamai abinda suke faɗa kenan saboda kaga mutum da yake dawafi in alwala shi ta kare sai ya je ya canza alwala sannan ya zo ya ci gaba daga inda ya tsaya amma daga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa babu wani ƙarfafan dalilin da yake nuna cewa alwala abin nan dawafi sallah ne shi kansa wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas ba marfu'i bane magana ta gaskiya ba hadisi ne marfu'i ba hadisi ne da yake zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana ruwaito shi ne daga maganar Abdullahi dan Abbas ita kanta ruwayar daga Abdullahi dan Abbas wasu malaman suna sukanta suka ce kuma sannan ta fuskar ma'anar ita kanta ma'anar bata tsayi ba sosai ce a dawafi kamar sallah yake sai dai kawai an halatta magana abubuwan da aka halatta ga dawafi kuma ba halatta su ga bayin sallah ba suna nan da yawa inda sallah da dawafi suka sha bamban ba a wajen kawai magana bane sallah sai ka fuskanci alƙibla dawafi babu fuskanta alƙibla zagaye alƙibla zaka sa ta a hannunka na hagu kai ta zagaye ɗakin Ka'aba kaga sun sha bamban ana sannan sallah akwai tsayuwa a dawafi tafiya yake ba tsaye yake ba sallah baka yin ta kana yawo sannan kuma sallah akwai ruku'u a dawafi babu ruku'u sannan akwai sujjada a dawafi babu sujjada akwai zaman tahiyya a dawafi babu zaman tahiyya shi yasa Ibnu Taymiyyah yake cewa inda sallah da dawafi suka sha bamban yafi yawa akan inda suka hadu inda suka sha bamban yafewa akan inda suka haɗu inda suka haɗu shine wajen ambaton Allah da zikiri da sauransu nan suka haɗu amma wajen sifar hay'ar da ake sallah da kuma hay'ar da ake dawafi sun sha bamban saboda kashi kansa cewa sallah kamar dawafi kamar sallah ne to tashbihin akwai abin nan illa annallahu ahalla fihi alkalam kama ce kawai bambancin su zance ne yana wannan ana magana wannan ba a magana wanda ke yake cewa ta fuskar ma'ana shi kansa wannan asar din da ake jingira Abdullah dan Abbas bai abin nan ba sannan kuma suka ce in aka duba za a ga cewa akwai haraji sosai akwai kuntata tun a wancan lokacin suna magana kunci balle kuma a yanzu idan ka duba ka ga yadda kafin ma ka shiga wajen dawafin shi kansa wani gwagwarmaya ne in ka je ka shiga kana dawafin nan aka ce alwalaka ta kare ana buƙatar ka sai ka sake fita kafin ma ka fita ka je ka bar haramin aiki ne mai wahala bayan ka fita ma zuwan ka bar daki ka bi layi ka shiga ka yi alwala shi kansa aiki ne sannan bayan ka alwala ka sake kutsowa ka dawo ka kuma komawa inda ka tsaya ka ci gaba shi kansa aiki ne ba ƙarami ba kuma shari'a takan zo da hukunce-hukuncen da babu haraji a cikin su babu kuntata babu tsanani saboda ka shi kansa shanye wannan sharadin kare jefa mutane cikin kunci wani zai zo ya shiga wani dawafin nan da kyar sannan alwala shi ta kare a ce a sai ya fita ya sake wa alwala sannan ya dawo sannan ya dora daga inda ya tsaya babu shakka wani an sa shi cikin kunci ba kare ba akwai kuntatawa sosai saboda ka shi kansa wani ra'ayi na biyu ta fuskar dabi'ar shari'a yadda take dauke da sauki za mu ga wannan yana ba wa wannan ra'ayi na biyu karfi cewa shi ne fi ƙarfi ta wuri kasancewar babu wani nasi da yake nuna cewa tsahara sharaɗi ce suna cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita if'ali ma yaf'al alhaj ghayra an la tatufi bil bait ki da abin da alhaji yake amma kake dawafi suka ce kaga an ce mata kai ta dawafi saboda ba ta da tsarki tana al'ada su ko malumai suka ce a'a saboda in ta ce za ta yi dawafi a cikin wannan yanayi tana al'ada a wancan lokacin ba su da abubuwan da mata suke tsara al'ada kunzugu yawanci suke yi to saboda haka akwai yiwuwar ta bata gurin da jinin al'ada suka ce saboda jinin al'ada ne aka ce kar ta yi dawafi amma ba wai saboda tsarki ake bukata a lokacin dawafin ba alayi halin babu wannan su karar da suka yi hujja da shi illa waɗannan abubuwan da suke ambata hadisin Aisha da kuma wancan asar na Ibn Abbas ba saboda haka malaman da suke cewa ba sharadi ba ne maganar su tana da ƙarfi sannan kuma a yanzu yadda muke ganin yadda ake shiga wurin dawafi da yadda ake fita to gaskiya maganar su ta fi sauƙaƙawa ga masu dawafi yayin da mutum ya fara dawafi in zai shiga to yayi tsarki din da ana son duk abin da zaka yi da ambaton Allah yana kamalar sa tana buƙatar kai tsarki wato in kana son kai shi da kamala to kai tsarkin kai alwala amma kuma in kana ciki wani abu ya bujuro na karewar alwala to kada a ce dole sai ka tashi ka sake alwala saboda wancan dalili ne wanda yake ba zahiri ba
to sai mai wannan tambayar shi kuma yake cewa assalamu alaikum ya ce Allah ya ji neman canjin kuɗi ne to sai mai shagon ya karɓi kuɗin sa domin ya je shagon ya duba masa ko akwai canjin shi ne ke tambayar malam shin jinkirin da aka samu na tafiya dubawar a tsakanin riba za ta iya shiga
ya danganta da irin jinkirin da irin tazarar idan ɗan ƙanƙani ne ka je ka tsaya ya shiga wani guri da ya ɗauko kuɗi ya baka wannan ba a cewa wannan ɗan abu ne yasir amma idan ya zanto akwai tazara kana wani guri shi kuma sai ya je wani guri ya je ka kuɗi to wannan yana da shubha yana da ishkani saboda kamata ya zama ya je ka ɗauko kuɗin sai ka bashi sai baka ka rike kuɗin ya je ɗauko canjin sai ya baka sai ka bashi amma in a kurkusa da kurkusa ne ko zai karɓi kuɗin ne ya tsallaka cikin wani ɗaki ko inda ya aje ya ɗauko ya baka wannan ana iya sassauci a kai amma idan tazara ce a ta ɗauki wasu lokuta haka wasu mintuna haka to kamata ya je kawo kuɗin ko ka bi shi can ka karɓa
to sai nake cewa assalamu alaikum malam idan mahaifin yaro suka rabu da mahaifiyarsa kuma mahaifin yaron yana so ya karɓi yaron sa ya je a bashi yaron sun hana shi yace ziyarar shekarar sa hudu shin akwai wasu shekaru da aka yi daini kafin ya iya karbar yaron
idan uwa ta abin suka rabu da miji to take da haƙin hazana ta kula da yaro har sai ta yi aure idan ba ta yi aure ba yaro yayi wayo ana iya bashi zabi zaka zauna wajen baba kane ko zaka tafi wajen mahaifinka wanda ya zaba shi kenan sai ya rike shi sai dai idan an kula cewa ba za ta iya rike shi ba in ita ya zaba ba ta da abin da za ta kula da cin sa da za ta kula da tarbiyyar sa da abubuwan da suke yake bukata cin sa da shan sa dama yana kan uba ko yana gunta uba shi zai ci gaba da taimakawa da abin da ciyar da shi a tufatar da shi in yana makaranta biya masa kuɗin makaranta ko da yana hannunta to amma akwai abin da ya shafi tarbiyya da kula da shi ina yake zuwa da suwa yake mu'amala me yake yi idan ya zanto uwa tana da sakaci ta wannan nafiyar ba ta kula da to ana iya karbewa duk da ita ce ta kamata ta rike ana karbewa a dawo da uba ɗansa idan kuma shi uban ne ya zama na shi aka ba wa ɗan amma kuma ya baya kula da shi ta wasu ta fuskar tarbiyya to ana iya dawo da uwa ɗanta amma dai a karan farko dai mace idan aka suka rabu da miji yace za ta ci gaba da kula da yaro har sai ta yi wani aure tana yi wani aure shi kenan uba yana damar ya karbi ɗansa sai dai in an kula da zai kula da shi bai da ya dace idan kuma ba ta yi aure ba har yaro ya yi wayo to shi kenan sai a ba wa yaro zaɓi idan wa zai zauna da uwarsa zai zauna ko da uwarsa zai zauna.
Sai wannan mai tambayar ke can malamin mai tambayar ita ce mace ta gama al'ada bayan ta yi tsarki sai mu'amala ta shiga tsakaninta da mijinta a cikin kwanaki uku na farkon gama al'adarta sai kuma ta sake ganin jini kaɗan shi ne take tambayar shin za ta sake wankan ne ko kuwa in ta yi tsarki ya wadatar.
Inda jini ya dawo mata ko mun ƙanƙanta sa to sai ta yi wanka shi jinin al'ada baya kaɗan mace ya yi zo kaɗan shi kenan sai dai a yi tsarki ba sai an yi wanka ba a'a. Da ya dawo komai ko kuma kakanta sa sai ta sake wankan tsarki.
To sai ke ta malam menene ya tabbata game da bambancin mutuwa ranar juma'a da sauran ranaku.
To akwai hadisi da suka zo akan falalar mutuwa a daren juma'a ko a yinin juma'a. Akwai hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda shine dan fida madama Tirmidhi ya rawaito shi amma shi kansa ya rauna nashi saboda sanadin sa akwai Rabi'at ibn Saif shi yake ruwaya daga Amr Abdullahi ibn Amr ibn al-As shi kuma baya da sama'i wato bai ji wani abu na hadisi daga wajensa ba sannan kuma akwai Hisham ibn Sa'ad a cikin sanadin wanda shi ma su malumai sun ce yana da rauni yana rawaito wasu hadisai manakir kamar Zahabi ya kawo hadisi ma a cikin tarjamarsa cewa yana daga cikin hadisansa wanda suke masu rauni Tirmidhi ya rawaito hadisin kuma shi da kansa ya rauna nashi shahada hadha hadithun gharib wa laysa isnadu bil muttasil shi hadisi ne mai rauni sanadin sa ba haɗaɗɗe bane wato akwai gibi a cikin sanadin sa akwai hadisin Anas da shi ma yana da rauni akwai hadisin Jabir wanda shi ma yana da rauni sosai saboda haka mai dan damu shine hadisin Abdullahi ibn Amr shi ma kuma yana da rauni shi yasa wasu malamai suka rauna na hadisin gaba ɗaya wasu daga cikin malamai sun tattara sanadi waɗannan ruwayoyi sun ce zai iya zama hasan li ghairihi kamar Sheikh Nasiruddin al-Albani amma da yawa daga cikin malamai a baya da su rauna na hadisin kamar Tirmidhi da ya kawo shi ya rauna na shi so Ibn Hajar haka nan Ibn Hajar a cikin Fathul Bari shi ma ya rauna na hadisin Zahabi a cikin littafin sa Mizanul Ihtilal shi ma rauna na hadisi saboda hadisi ne mai rauni ta fuskar isnadi shi hadisin da ya faɗi falalar mutuwa ranar juma'a da cewa wanda duk ga ya mutu a daren juma'a ko a ranar juma'a to za a tsare shi daga fitinar kabari za a tsare shi daga fitinar kabari Tahawi a cikin littafin sa Sharh Ma'anil Athar ya ce wani hadisi ya ce karo da hadisin da yake cewa inna lil qabri la dhaqqa law naja minha ahad la naja minha Sa'd ibn Mu'adh ko inna lil qabri la dhamma law naja minha ahad la naja minha Sa'd ibn Mu'adh cewa kabari yana da wata matsa da akwai wanda zai kubuta daga ciki da Sa'ad ibn Mu'adh ya kubuta saboda kaga ba maganar akwai wani wanda za iya tsarewa daga irin wannan jarraba ta kabari ko yaya take saboda haka ya rauna hadisi da cewa ci karo da wancan hadisi tabbatacce Imam al-Bukhari a cikin littafin sa ya kawo babu al-maut yawm al-ithnin mutuwa ranar litinin kawo hadisin Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu lokacin da yake rashin lafiya da yake Allah ya karɓi ransa a ciki ya tambaye Aisha radiyallahu ta'ala anha yace yaushe ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu tace masa ranar litinin yace da ita da me aka yi masa likkafani ta gaya masa masa likkafani da tufafi guda uku babu riga babu kuma rauni sannan kuma sai yake cewa to yana fatan shi ma in ya mutu rigar nan ta jikinsa da wasu riguna guda biyu nashi a hada a yi masa likkafani da su wato irin yadda aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam likkafani da kyalle guda uku sannan sai kuma yake cewa yana fatan ya zanto a ranar litinin ne yana fatan ya zanto daga nan zuwa faduwar ranar Allah ya karɓi ransa to sai kuma ya zanto Allah bai karɓi ran nashi ba sai a daren talata a daren talata wato sai da daddare bai mutu ba a cikin ginin ranar talata din kamar yadda ya fata to saboda haka sai malami suke cewa Imam al-Bukhari bai ga ingancin wancan hadisi na Abdullahi ibn Amr ibn al-As ba da aka rawaito cewa ranar juma'a ita falala shi yasa da ya kawo sai ya kawo babu mauti yawm al-ithnin saboda ita ce ranar da Allah ya zaba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a cikin ta kuma sayyidina Abubakar shi ma haka ya fatan ya rasu a cikin wannan ranar bai fatan ya kai juma'a ba saboda jin cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu a cikin wannan ranar suka ce yaya za a yi mutum ya iya samun mutuwa rana kaza wanda mutuwa ba a hannunsa take ba mutum ba shi yake zaba wa kansa ranar da zai mutu ba wani abu ne daga Allah suka ce a'a ai shi kansa fatan tun yayi fatan Allah ya karɓi ransa a wannan ranar ko da bai samu ba a karɓi nashi a wannan ranar ba za a ba shi ladan fatan da yayi da fatan ne na alkhairi to rayi halin babu wani nassi baya ga wancan hadisi da yake nuna falalar wato mutuwa ko wato nan falalar mutuwa a daren juma'a ko a ranar juma'a hadisi yana da rauni in akwai wata falala to ta kila wannan da sayyidina Abubakar ya fatan ya rasa a ciki tace ranar litinin tace ranar da aka haifi maiki sallallahu alaihi wasallam kuma a ciki Allah ya karɓi ransa ciki yake azumi duk litinin yake azumi a wannan ranar kuma ita ce sayyidina Abubakar ya fatan shi ma Allah ya karɓi ransa a ciki to in akwai wata falala ta rasuwa a cikin wani yini to wannan yinin zai fi zama shi yafi akan wanda za a ce yini ko daren juma'a sannan kuma abin da ya kamata mutane su fahimta shine Allah subhanahu wataala yana mutane hisabi ne bisa ayyukansu kyawawan ayyukansu ko kuma munanan ayyukansu saboda abin da mutum ya rasu a kansa da shi ubangiji zai masa hisabi ba a ranar da ya rasu ba saboda da rana da wuri ba shi da alaka da ɗaukaka daraja mutum dan ya mutu ko dan ya mutu a guri mai tsarki ko guri mai daraja ba zai sa kawai shi kira ya yi daraja ba mutane da yawa sun mutu a Madina wasu munafukai ne wasu kafirai ne wasu mushrikai ne sun mutu a Madina wannan bai tsarkake su ba wasu kuma daga cikin sahabbai sun mutu a wasu kasashe can na wasu kasashen Turai wasu kasashen Afirka wasu Asiya ba samu sun mutu a Madina ba wannan duk ba zai rage musu daraja ba saboda kyakkyawan aikin mutum da yayi shine zai dauka darajar sa gurin Allah mummunan aikin da mutum yayi shine zai kaskanta darajar sa gurin Allah
to sai wani yake cewa malam ya ji cewa an hana yin nafila bayan sallar juma'a amma ya ce ya ga wani wato posting da wani yayi yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nafila raka'a biyu bayan ya dawo gida ranar juma'a kuma ya umarta da ayi raka'a hudu shine ke neman karin
to ban san waye ya hana ba ban san ina ya samu cewa an hana ba ban san wani ya ce ba a yin sallah bayan juma'a ba bayan juma'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nafila akwai ba'diyatul juma'a akwai hadisai da suka zo da dama akan wannan cewa nafilar raka'a nawa za a yi akwai hadisi Abdullahi dan Umar akwai hadisi Abu Huraira akwai hadisai daban-daban da suka zo akan wannan mafi ya shahara shi hadisi Abdullahi dan Umar da na Abu Huraira Abdullahi dan Umar yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a biyu idan aka gama sallar Juma'a yana yin raka'a biyu a masallaci yana yin raka'a biyu a gida. Abdullahi dan Umar ya kasance lokacin in yana Makka yake yin raka'a shida ma raka'a shida yake yi sallaci raka'a biyu sannan ya ƙara matsa gaba ya sake masa raka'o'i hudu a Makka. A Madina kuma yakan yi raka'a biyu a gida masallaci raka'a biyu a gida kamar yadda ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi. Malamai suka ce wataƙila ya yi da yawa a Makka saboda kasancewar ba zai iya dawowa gida ba ya kuma komawa yakan so musamman ya zauna saboda ya samu dawafi saboda haka yakan yi raka'o'in a nan cikin abin cikin masallaci. Akwai hadisin Abdullahi hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sallaitum ba'da al-juma'a fasallu arba'an, idan za ku yi sallah bayan sallar Juma'a to ku yi sallah raka'a hudu wato ku sallaci raka'a hudu. Akwai riwayar da Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin Zadul Ma'ad ya dangana wa Abdullahi dan Umar cewa ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka'a biyu in an gama abin nan yakan yi raka'a biyu in a masallaci ne ya yi raka'a hudu a masallaci ya raka'a biyu a masallaci hudu a gida. To wannan ba bai inganta ba ce bambancewa tsakanin gida ne in a masallaci ne mutum ya raka'a biyu a gida ne ya raka'a hudu wannan bai inganta ba. Abin da ya inganta shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a biyu a masallaci ko raka'a biyu a gida. Sannan kuma ya kwadaitar da hadisin Abu Hurairah cewa fasallu arba'an, ku yi sallah raka'a hudu. Saboda mutum zai iya nawa'awa wani lokaci ya yi biyu masallaci ya biyu a gida wani lokaci ya yi biyu ya yi hudu a masallaci ya yi biyu a gida duk wannan in mutum ya yi ya dace da sunna.
To sai wannan yake cewa malamin shin zikiri na bayan sallah da ake idan mutum ya zo yin subhanallah alhamdulillah allahu akbar zai iya yin wato ya faɗi hukun gaba ɗaya lokaci ɗaya sai ya yi 33 a tare ko kuwa kowane zai yi 33 ne daban-daban?
Kowane daban-daban zai yi subhanallah yi 33 alhamdulillah allahu akbar allahu akbar 33 ba hadisi zai yi ba.
To ne kace malamin tambaye sai tace menene hukuncin kuɗin da mafarauci zai samu yayin da ya kamo wata dabba ya siyar da ita alhali kuma cin wannan naman dabbar bai halatta ba kamar kura da zaki da sauransu?
Duk dabbar da ake ba a cin namanta amma ana amfani da wasu sassa na cikinta ana yin wasu abubuwa masu amfani ko kuma ana amfani da ita wajen hawa ko dora kaya kamar jaki kaga ba a cin sa amma kuma ana amfani da shi wajen dora kaya ko a hau to kaga wannan ya halatta a sayar da shi saboda amfanin da yake da shi. To haka nan a cikin dabbobi wanda ake da su idan akwai wasu dabbobin da ake amfani da wasu abubuwa na jikinsu kaga babu laifi dan an sayar da su saboda masu amfani da wannan fatun nasu wajen yin wasu abubuwa da za su zama masu amfani. Amma idan yanzu to dabba ba ta da wani amfani kuma wasu ne suke cinta bayan kuma haramun ne ba ya halatta mutum ya sayar da ita ya je sayar da kare ga masu cin kare ko ya sayar da jaki ga masu cin jaki wannan haramun ne. Duk wanda ka san in ka sayar masa ci zai yi to wannan haramun ne ka sayar masa.
Sai ne ke cewa shi ya gamu da jinya ce ta aljanu ko kuma shedanu ya ce a raka kai shi asibiti ya ce a matsalarsa ba ta taɓa hankali ba ce tunda zai san abin da ake yi amma kuma a zahiri duk abin da yake yana nuna kamar yana da taɓa hankali ɗin ya ce tunda wani lokacin ma hankalinsa na tafiya kuma ya dawo. Shi ne ke tambayar menene hukunci idan ya yi sati biyu bai yi sallah ba cikin wannan yanayin shin zai rama sallolin da bai yi ba ne ko kuwa shi ke
duk wanda yake cikin hayyacinsa kuma ya san abin da yake yi yana cikin hayyacinsa hankalinsa bai gushe ba to wajibi ne a kansa ya yi sallah idan lokacin ta yi ya yi sallah idan lokacin ta yi matuƙar dai yana da rai kuma yana da hankali yana sanin me yake faruwa wanda ba halatta ya bar sallah wa usali bis salati ma dumtu hayya matuƙar da rai tare da mutum sana da hankali tare da shi bai gushe hankalinsa bai gushe ba to wajibi ne in ya bari har lokacin ta ya wuce bai yi ba to wannan yana daga cikin wanda suka yi sakaci suka bar sallah a lokacin ta fita amma idan hankalinsa ya gushe baya bai san me yake gudana ba ko kuma hankalin ko ya dawo kafin iya shiryawa yayin wani abu na sallah ya kuma gushe ba wato bai samu wani wata dama da har zai iya yin sallar ba ko da hankalin zai dawo cikin ɗan lokaci kadan zai kuma gushe ba to wannan malamai suna da sabani akan in ya bar salloli a haka shin in hankalin sa ya dawo zai biya ko zai biya ba a gurin malaman Hanabila su ce suke zai biya kawai gaba ɗaya kawai ko nawa ne malaman Ahnaf suna ce su kuma idan ta bata wuce biyar ba to zai biya amma ta wuce biyar wato ta wuce yini guda shikenan ba sai ya biya ba amma malaman Malikiya da Shafi'iyya da wasu cikin malamai suna ganin matukar hankalinsa ya tafi baya cikin hayyacinsa lokacin sallah ya zo ya wuce to wannan sallar ta faɗi da kansa wannan magana ita ce sahihiya ita ce mafi inganci idan mutum hankalin shi ya ɓace lokacin sallah ya shigo kuma bai dawo ba hankalinsa bai dawo jikinsa ba har lokacin sallar ya fita to wannan sallar ta tsaya ta faɗi da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe alqalamu an thalathin an dauki alqalami wato taklifi kallafawa mutum wani abu ko hana shi wani abu an dauke shi daga mutane uku an dauke shi daga mahaukaci har sai ya dawo hankalinsa ya dawo ya dawo abin nan dauke shi daga yaro abin nan har sai ya balaga an dauke shi daga rufe alqalamu an thalathin an as-sabi hatta yablug yaro karmi har sai ya balaga wa anin na'imi hatta yastaqidh mai bacci har sai ya farka sannan wa anil majnun hatta yastaqidh ya kuma hukaci ko wanda ya rasa hankalinsa har sai ya farfado saboda wanda ya rasa hankalinsa wanda yake cikin wato koma yake cikin suma ko kuma yake cikin hanguri baya iya tuna baya iya sanin halin da yake ciki wanda wasu ba da wasu na ilhaƙin sa da almajino wanda ya rasa hankalinsa saboda ka sai ya farfado ko to hankalinsa ya dawo jikinsa wannan magana ita ce tafi karfi saboda ka idan har yana cikin hayyacinsa to wajibi ne ya yi sallah amma idan hayyacinsa ya fita daga jikinsa baya cikin hayyacinsa a lokacin da lokacin sallah ya yi har kuma ya fita to wannan ba wajibi bane ya rama wannan sallah
kamar Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan kafa karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma da sanin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sabon text ko kuma sabon WhatsApp akan lambar 0706 0604 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook kamar da mun shirya malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Majali Mawoyan babban malami a tsangar nazarin shira da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Allah sai da sasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh